الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودسادوا أيام متشن رانر عشرين دشدة قوتن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لليهودو دا أربعين دبيو kuma takwas ga watan biyar shekara ta 2021 ta miladiya zamu yi majalisi na 26 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin wannan wata na ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya zamu tashi yau aya ta 8 a cikin suratul naml da mu fara da kamar yadda muka saba da amsa tambayoyi wannan yace malam Allah ya kara ma lafiya Allah ya cika buri amin amin ina yawan samun rudani akan cewa aljanu in suka hau sama don sato maganganu ana jifan su da garwashin wuta ko kuma kibiyar wuta to amma a wannan zamanin an samu cewa ana iya zuwa duniyar wata da sauran wasu duniyoyi malam dan Allah ya abin yake to ina wata ina inda ake harbo aljanu da wannan taurar da wannan mashin wannan mashin wuta kana ganin kamar cewar wato tunda ana zuwa su sun je wata me yasa ba harbo su ba su kuma aljanu an harbo su to kasan inda aljanu suka je har aka harbo su koko an ce a wata ne ake jin maganganun in an je wata ne ake jin maganganun mala'iku ko kuma idan mutum zai iya jin maganganun mala'iku duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ake kawowa waɗanda ba za su kore abubuwan da Allah da manzansa suka faɗa ba kuma babu wani shi kansa belt din da wurin da ake samun yawan wannan abin da ake cewa taurarwa mai wutsiya wanda ake gani tana ake ganin kan cewa kamar shine waɗansu suke fassara shi da shi ai makaninsa daban kuma wato abin da ya danganci duniyar arwa ruhi abin da ya danganci mala'iku abin da hadda masu aljanu abubuwan da ba ma gani mu muna ganin duniyar jiki ne amma duniyar ruhi wani abu ne wanda yake ilimin sa Allah ya riga ya gama nade shi Allah bai bamu daga cikin ilimi ba sai kada saboda haka irin wayannan abubuwan ba mu da wani abu da zamu yi in banda gaskatawa saboda sanin hakikanin su sai Allah duk irin abinda mutum zai yi na bincike iyakar ilimin sa abinda zai samu abinda physical laws suka tabbatar masa abinda ake gani ake ji ake idraki da tunanin hankali amma abinda yake na duniya na ruhi abinda yake na ruhi wannan wani abu ne wanda yake ya wuce abinda mutum zai ilimin mutum zai kai ya zuwa gare shi inda ga mutum yana bacci a wannan yana kwance ransa yana tare da jikinsa dan in an taba shi zai yi motsi amma kuma ran nasa ya rabu da jikinsa ya je yana sujada a gaban al'arshi ko ran nasa an dauke shi an kai shi wani waje aina azabtar da shi amma gashi kuma ran nasa yana tare da shi a cikin jikinsa to taya zaka yi wannan bayani taya zaka yi explaining din wannan da irin theories din da kake da shi na physics ko na psychology ko na psychiatry ko makamancin wannan saboda haka abin da ya danganci ruhi da abubuwan da suka danganci mala'iku abu ne wanda yake na ilimin gaib wanda yake ya buye daga gare ka kuma ɗaya daga cikin tawalu da kaskan da kai da ya wajaba mutum ya yi shine ya san cewa yana da iyaka ya san cewa wa ma'utitu min al-ilmi illa qalila ba a ba ku ilimi ba sai kaɗan in ba haka ba zai je ya rinka aljahlul murakkab bai sani ba girman kai da fankama shine yake sa mutum ya dauka ya kewaye sani da komai amma su kansu waɗanda suke a fannin kimiya idan binciken idan kimiyar ta su tayi kimiya ɗaya daga cikin abinda zaka ji koyaushe suna fada za su ce abubuwa da suka boya abubuwa da suke boyayyu abubuwa waɗanda suke kiran su mysteries wanda ba za a gane su ba ayyawa gare su ka gane ma akwai su shine ilimin ma da suke fada ka gane kan cewa wannan abun yana daga cikin abin da yake har yanzu ba a fahimce shi ba ba a san shi ba wannan yana daga cikin abin da suke tutiya da shi na kan cewa ilimi ne to amma mu yawanci sai mun karanta abin da yake cikin magazine mun karanta abin da yan jarida suka kawo wanda suka yi takuntan abin da aka tace yan scientists din suka ba su abin da za a ga ma ga garin mutane da shi muke daukan su haqa'iq na ilimi har muke zuwa muna fito na fito da su da abin da yake a cikin wahayi to wannan kuskure ne saboda haka wannan babu wani cikaro a cikin cinkaro a cikin wannan hakikatan shedanu yanzu gashi nan ana ta maganan kuna ganin ta ganin abubuwan UFOs da aka yi tai abubuwa waɗanda suke waɗansu su ce ƙarya ne waɗansu kuma su ce a hakikatan haka din ne da waɗanda suke sun tabbatar kan cewa akwai waɗansu suna ganin kan cewa akwai waɗansu waɗanda suke ba mu ba wanda suna da akwai abubuwa da suke nuna kan cewar akwai su da irin jiragen su da irin tafiye-tafiyen su da irin wanene nasu wataƙila ba wani abu bane aljanu ne kawai suke gani suke zuwa musu da waɗansu sifofi to almuhim kada mu yi ɗaya daga cikin shikashikan imani shine gaskata imani da mala'iku kuma mala'iku halitta ne na Allah wanda Allah ne kadai san hakikaninsu Allah ne kadai san hakikaninsu in banda haka ana maganar cewar babu abin da zai iya tafiya a saurin tafiyar haske in dai abu zai yi tafiya a saurin tafiyar haske to nauyinsa zai zamanto ba shi da iyaka infinity saboda haka babu suka ce to amma wannan na mata ne wanda yake za a yi E is equal to MC squared mata ake magana to su ko ruhi malaika jibril zai taho daga al'arshi daga kasan da al'arshi zo ya saji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma kuma kana ganin al'arshi din nan da baki ɗayan duniyar a cikin ta take saboda haka me zai nuna maka da wani irin speed yake wannan tafiya ba abu ne na jiki ba na mata na gangan jiki abu ne na ruhi kuma wata duniya ce wadda ko ka so ko ka ki akwai ta kuma kana da alama akan kanka kai kanka kana da ruhi wannan alama ce ta gaskiyar wannan kuma baka da ilimi Allah bai bamu wannan sanin ba saboda haka wajibi ne mu gaskata annabawa a cikin wannan babu Allahu ta'ala a'ala sannan wannan yace Allah ya kara malan lafiya malan kawuna ne ya rasu kuma shi dan fansho ne kasancewarsa ya tsufa kafin rasuwar da phone number da ake amfani domin jin alert wanda nake ciro masa kudin to malam yau shekarar sa hudu da mutuwa amma yanzu ana turo masa wannan kudin a duk karshen wata to amma ƴan uwana sun ce kada mu yi reporting din mutuwarsa a kyale kudin a account din lokacin da suka yi blocking sai a yi masa wani aikin alheri da kudin shin hakan yayi a to ai bai mallake shi ba ta za a yi masa aikin alheri da abin da bai mallake shi ba ai ba nasa bane abinda aka ba mutum bisa kuskure ai bai kamata ya ci ba saboda haka bai kamata su ci wannan dukiyar su sa ta a cikin gado ko kuma ce za su yi mana aikin alheri ba wajibi su mayar da wannan dukiya ga hukumar fansho don kudin wasu ne aka dauko ake bashi shi fa ita fa dukiya ba yadda za a ce a kaci ta batun dole in dai ka ga dukiya ta wani ce in za ka ci ta dole ka ci ta da haƙƙi shine ta zama to halal a gare ka amma ba da haƙƙi ba in ka ci ta to wannan dukiya ta zama to haramtacciya saboda haka kada ku dora masa nauyi ko da yake nauyin akan ku ne shi ba ruwansa amma nauyin akan waɗanda suke karɓa din ne suka ki zuwa su yi reporting kan cewa ya rasu na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم
Allah yace falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha, yayin da annabi Musa yazo mata, wato yazo mai ita wutar, wato makanin da yake kusa da inda wutar take, inda daga nesa ya hango ta. Nudiya an burika man fin nar, sai aka kira shi cewar an yi albarka ga wanda yake cikin wuta, wato wanda yake a makanin da wutar take, shine ma'ana yake cikin ta kenan. Wa man haulaha, kuma an yi albarka ga wanda yake kewaye da wutar, su ne waɗanda suke zaune a kewaye da ita, mutanen ƙasa mai tsarki. Wa subhanallahi rabbil alamin, kuma tsarki ya tabbata ga Allah Ubangijin talikai, ma'ana kuma ka tsarkake Allah Ubangijin talikai. Wanda ya yi wannan kiran shi ne Allah, kamar yanda yazo a cikin suratu Taha, da kuma haka ma wana yadinahu min janibi turil aymani idnadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa, kaga duk wani ya nuna cewa wanda yayi nida'in Allah ne, to anan sai aka kawo ba a faɗi wanda ba, an kira shi domin girmamawa, domin kamba masha'anin wannan kira, domin kiran shine, to kiran sa aka yi, wane ne mai kiran? Shine Allah. Kiran shi ne cewar an yi albarka ga wanda yake a wannan makani. Wanda yake a wannan makani shi ne annabi Musa da mala'iku da suka zo, da Allah ya umarce su da su sauko a wannan wajen. Su ne aka yi, wato an yi albarka. Wannan nassi ne akan tabbatar da albarka ga annabi Musa da kuma mala'ikun da suke nan wajen, da kuma kewayen wannan wajen shine ita kasar gabaki daya, domin kasa mai tsarki Allah ya sanya ta zamanto kasa ce mai albarka. Wa najaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin, muka tsirar da annabi Ibrahim da Lut zuwa ga kasa wadda aka yi mata albarka ga talikai, aka yi albarka ga talikai. Kuma wannan wurin da aka yi da wutar take, wadda aka yi albarka ga wanda yake wannan wajen, Allah ya kira shi al-buqatil mubaraka. Fanadainahu min shati'il wadil aymani falamma ataha nudiya min shati'il wadil aymani fil buqatil mubarakati min ash-shajara, wato daga kwibin wadi na wato na dama, min shati'il wadil aymani na dama fil buqatil mubaraka, a wato wuri wanda yake mai albarka, shine inda bishiyar take, inda anan ya ga wannan wutar. Akwai maganganu masu tsawo akan wannan ayar, amma lokaci ba zai bamu mu yi ba, saboda akwai tafsiri da aka rawaito daga Ibn Abbas akan wannan ayar, wanda waɗansu malamai kamar su Sheikh Al-Amin Shinkiti ba su tafi akan wannan tafsirin ba, amma wannan tafsirin da na ambata shine tafsirin Shehu Abdullahi Gwandu a cikin Kifayatud Du'afa, kuma shine tafsirin da yawa daga cikin malaman tafsiri, duk da shi kuma Ibn Kathir ya taƙaita akan kawo shi. Shi wannan wuta da annabi Musa ya gani haske ne, ba wuta ba, amma daga nesa sai ya ɗauka wuta ce, amma haske ne. To ana kawo hadisin Abu Musa al-Ash'ari anan, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kalmomi guda hudu cewar Allah madaukakin sarki inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah baya bacci kuma baya baya wato dacewa baya kamance wato baya kamata gare shi yayi bacci. Yarfa'ul qisfa wa yahfid, yana daukaka ma'auni kuma yana sauke shi. Yurfa'u ilayhi amalul layli qabla amalin nahar, ana daukaka aikin dare ya zuwa gare shi kafin aikin rana. Wa yurfa'u amalul layli wa yurfa'u amalun nahari qabla amalil layli, ana daukaka masa aikin wuni kafin aikin dare. Hijabuhun nur, hijabinsa haske ne. A wata riwayar hijabuhun nar, hijabinsa wuta ne. Law kashafa an hijabihi la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Da za a yayi wannan hijabi, to da wato hasken fuskar Allah za ta kona duk abinda ganinsa ya kai ya zuwa gare shi. To a tafsirin Ibn Abbas sai yake nuna cewar wato wannan hasken hijabin Allah jalla wa ala, saboda haka daga inda ya ji maganar Allah kenan a cikin wannan inda hasken yake. To shi yasa sai aka ce wa subhanallahi, kai tsarkake Allah, wato kar ka ji zancen Allah daga wannan waje, to ka tabbatar da tsarkin Allah gabarin kama da halittarsa ta kowanne, cewa wani abu daga cikin halittar Allah bai isa a ce Allah ya shigo cikinsa ba. Saboda Allah shi ne mahalicci, amma Allah yana kusantar bayinsa yanda ya so. Allah yana kusantar bayinsa rana Arafa ya zo zuwa ga sama ta duniya, bai nuna kan cewar sama ta duniya ta kunshi Allah ba. Haka a sulusun dare yana saukowa zuwa ga sama ta farko, bai nuna cewa sama ta kunshi Allah ba. Domin yaya Allah madaukakin sarki yake kusantar bayinsa da wannan, Allah ne kadai ya sani. To shi ne maksudin cewa wa subhanallahi rabbil alamin, ka tsarkake Allah ubangijin talikai. To sannan wannan ayar ta tabbatar da man haulaha, wanda yake kewaye da wannan wajen, wato cewa shi ma Allah ya yi musa albarka. Shi ne ita ƙasa mai albarka, shi ne abinda yake kusa da dutsen Sina, dutsen Turu Sina da wadin, wato shi dutsen a gefensa na dama kuma kwiɓinsa na yamma, ba na gabas ba. Kuma a jikin dutsen akwai wadi, shi kansa wadin gabarsa ta dama. Na yi bakin ƙoƙarina na suranta wannan, na kasa. Amma su Ibn Kathir sun yi ƙoƙari, watakila don ban san akitacca ba ne. Amma na yi bakin ƙoƙari yanda zan suranta, tun da duk abubuwan haka suka zo. Wa ma kunta bi janibil gharbi id qadayna ila Musa al-amr, kaga an ambaci janibi na yamma, kuma an faɗi janibil wadi al-ayman, janibin wadi na dama. Wa kuma min janibi turi al-ayman, janibin dutse na dama. Saboda haka duk sifofin uku haka suke. Na'am, watakila haka ne. Idan mutum ya je wajen dan ana zuwa ziyara, tunda yanzu a cikin Masar take, wajen a cikin Masar yake, Sahara Sina yanzu tana cikin Masar, kuma ana zuwa ziyara. Alhamdulillah, zamu je ku. Allah ya hore a je a ga waɗannan wurare. Na'am. To sai Allah ya ce ya Musa, Allah ya ce ya Musa ya kira shi. Innahu ana Allahu al-Azizul Hakim, lamarin fa ni ne Allah mabuwayi mai hikima. Ka gani, sai da ya kira shi da sunansa, dan me? Dan ya samu nutsuwa. Ya ji an kira shi da sunansa, ji yake yi baya ganin menene. Gashi a cikin duhu, ga tsananin sanyi, ga ba kowa, ga sun ɓace hanya. To a cikin wannan hali da ya ji an kira sunansa, kuma aka ce inni anallahu, innahu anallahu, lamarin wato lamari ne babba shine ma'anar innahu dinna ai damiru sha'an lamarin fa ni ne Allah haka Allah yace al-azizul hakim ya sifanta kansa wato mabuwayi mai rinjaye al-hakim sarki mai hikima wa alqi asak kuma ka jefa sandanka wato yana rike da sanda wanda yake kiwo da shi wanda yake kamar yanda yace atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra ina dogaro da sandan kuma ina karkado abinci ga wato ganyaye ganyen bishiya ga dabbobi na kuma ina da wadansu bukatun gare ta dukkan annabawa sai da suka yi kiwon awaki sai da suka yi kiwon awaki gashi annabi Musa yace yana shi sai yake rike sanda to rike sanda yana daga cikin sunnonin annabawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi huduba sai ya rike sanda ko baka sai rike sanda ko baka saboda ka sunna ne rike sanda ko baka wajen huduba falamma ra'aha tahtaz da yaga sandan yana motsi yana jujjuyawa ka annaha jannu kai ka ce macijiya ce walla mudbira sai ya juya baya a guje walam yu'aqib bi juyo ba bai kowaiwaye bai yi ba ya Musa sai ya ji an kira shi Allah kenan yace ya Musa ya kai Musa la takhaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayyal mursalin mursalun ni annabawa a wuri na ba sa jin tsoro wato annabawa ba su da wani abu da zai ba su tsoro la tsoron uqubata cewa zan musu uquba saboda na riga na zabe su na ba su wannan matsayi da na tsare su kan cewa ba za su yi sako ba kuma ba za su ji tsoron cewa wani zai cuce su ba saboda isma kariya Allah ya ce ya ba su kariya ya tsare su bi ayatin afala yasiluna ilaykuma bi ayatina antuma wa man ittaba'akum alghalib ba za su kai ya zuwa gare ku ba wato saboda kasancewar saboda abinda ya razani da ya zo masa shine Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi da wannan domin me domin Allah madaukakin sarki ya daura zuciyarsa wato yana daga cikin tabbatar da shi da bashi aminci domin yayin da zai je Allah ta'ala ya ce masa manzanni babu tsoro a wajena babu tsoro gare su a wajena to babu abinda zai bama bawa nutsuwa irin wannan ballantana ya ji daga Allah ba ma da wasiƙar mala'ika ba illa man zalama sai dai wanda yayi zalunci thumma baddala husnan sannan ya musanya kyakkyawa ba'da su'in bayan mummuna wato ya sannan ya tuba fa inni ghafurur rahim to ni mai gafara ne mai tsananin mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai wannan wato ishara ga abinda annabi Musa ya ce rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli cewa idan sai wanda ya ji tsoron yana ganin ya zalunci kansa tunda lokacin babu shari'a annabi Musa lokacin da ba Isra'ili ya rigima da baqibbe mutanen fir'auna dan Isra'ila ya ce ya zo ya taimake shi akan wanda yake zaluntarsa annabi Musa da ya zo ya mangare shi sai ya zamanto rai yayi halinsa sai ya ce hada min amali shaitan wannan aikin shaitan ne innahu aduwwun mudhillun mubin rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli yace Allah na zalunci kaina saboda yana ganin wannan abin da yayi yana jin tsoron Allah zai kama shi duk da abu ne wanda yake shi yayi a bisa ijtihadin sa daidai ne saboda dan Isra'ila sune wanda ake zalunta kuma yayi abu domin taimakon wanda aka zalunta igafatul lahfan ba da taimako ga wanda ake zalunta saboda haka kuma abin yazo ya hada da ajali bisa kuskure ba da ganganci ya kashe rai din ba to amma duk da gashi kuma lokacin babu shari'a ba a bashi shari'a ba ballantana a ce wannan aiki ne na sako Allah ya tsara annabawa daga sako hatta kafin annabci a bisa sahihin magana da ta'ifa na malamai suka tabbatar saboda haka ba laifi ya aikata ba amma yana ganin makamin yana jin tsoron haduwa da Allah shi yasa ma hadisin shafa'a wannan abin yake ambato cewar bai san yadda zai yi ba ya kashe rai ba da haƙƙi ba yana ya kashe rai yana jin tsoron haduwarsa da Allah abin da yake ambato kenan to amma sai Allah ya ce to sai shine Allah ya ce sai wanda yayi zalunci kansa sannan ya tuba sannan ya musanya mummu kyakkyawa ya musanya kyakkyawan aiki bayan mummuna wato ya bar shine yayi tuba taubatan nasuha wannan shine yake fassara mana ma'anar ingantaccen tuba ingantaccen tuba shine bayan kayi abu mara kyau ya zamanto ka zo kana yin abu kyakkyawa shine Allah kamar yadda muka karanta a na suratul furqan ula illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah yana musanya kyawawan ayyukan su zamanto kyawawa muyagun ayyukan su zamanto kyawawa to wannan shine alamar ingantaccen tuba to wanda yayi haka to fa inni ghafurur rahim ma'ana zan gafarta masa zan ji kansa shi ma ba zai ji tsoro ba to wannan wannan idan aka dauki istithna'in kan cewar hatta ga wato a cikin annabawa shine sai a fassara zalincin da Allah ya ambata a nan shine abinda suke abinda a bisa duban su matsabi ne wanda bai dace da matsayin su na annabci ba idan suka yi suna jin tsoron wannan ko zai zamanto musu abin ruko a wajen Allah to Allah ya ce a idan dai koda sun yi wannan suka musanya da kyakkyawa bayan wannan mummuna wanda suke ganin mummuna ne to Allah madaukakin sarki zai amintar da su ba za su ji tsoro ba ko kuma wannan ta zamanto istithna ne munqati sai a fassara shi da amma maimakon sai dai sai a ce amma waɗanda suka zalunci kansu sannan amma wanda duk ya zalunci kansa sannan ya musanya kyakkyawa bayan mummuna da ya aikata to ni mai gafara ne mai jin kai sai zaman to ba annaba ake magana ba sauran halitta wato ba wanda zai ji wato annab manzanni ba za su ji tsoro a wajena ba tsoro ga wanda yake ya aikata mummuna ne ya hadu da Allah da wannan amma wanda ma ya aikata mummuna sannan ya musanya shi da kyakkyawa bayan mummunan da ya aikata to Allah mai gafara ne mai jin kai shi ma Allah ya bashi aminci wato Allah madaukakin sarki ya amintar da su bi ma'ana wato duk wanda ya cuci kansa daga cikin waɗanda ba annabawa ba bayan mummunan aiki da ya aikata sannan ya musanya kyakkyawan aiki bayan mummunan to wannan zai aminta daga abinda ake jin tsoronsa na uqubar zunubai domin ya riski zaluncinsa da yayi da tuba koda kuwa ya cuci kansa idan kuma ya cuci kansa bai tuba ba to wannan ana ji masa tsoron uqubar zunubi idan kuma bai cuci kansa ba to wannan ku babu tsoro a kansa wato bai yi sabo ba to waɗannan ma'anoni duk sun zo a cikin wannan istithna'in to sannan Allah ta'ala ya ce
فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة
wa adkhil yadaka fi jaybik kuma wato ci gaba da zancen da Allah ya da annabi Musa Allah ya ce masa kuma ka shigar da hannunka a cikin wuyan rigarka tahruj baydaa hannun zai fito yana fari fat min ghairi su yana fari fat mai kyalli min ghairi su'in ba tare da wani aibi ba wato aibin cutar zabaya ko cutar baras ba nuna kan cewa fata ce ta dauke ba a kyalli yake yi ba irin yadda fata take zagwanyewa ba na mai cutar zabaya fi tis'i ayatin wannan a cikin ayoyi ne guda tara ila fir'auna wa qaumi ya zuwa ga fir'auna da mutanansa innahum kanu qauman fasiqin lalle su sun kasance mutane ne fasikai wato wannan shine dalilin aika shi zuwa gare su saboda su fasikai ne wannan ita ce wata aya to sai Allah ya ce fi tis'i ayatin a cikin ayoyi guda tara wato ayoyi Allah ya ba ma fir'auna da mutanansa har guda tara sune da sandan annabi Musa din da kuma hannunsa da yake haske da at-tufan ruwan tufana da aka yi musu ruwa na ambaliya ya cika gidajensu suka ce ma annabi Musa ka roƙa mana Allah idan Allah ya yaye mana wannan annoba ta ruwa ta ambaliyar ruwa za mu ba da gaskiya da kai kuma za mu saki bani Isra'il su tafi tare da kai da suka yi Allah annabi Musa ya addu'a Allah ya yaye shikenan sai suka sake sabawa da kuma aljarad fari fari da suka zo dan da aka yi ruwan bayan ruwan an yi addu'a ruwan ya tafi sai kuma aka samu yabanya sai suka ce awo ka gani ma a ce ma ni'ima ce ma muke bata lokacin mu muke ce masa yayi mana addu'a ga yabanya nan ta zo sai Allah ya saka musu fari sai Allah ya saka musu fari nan ma suka sake komawa wajen annabi Musa la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wala nusilanna ma'aka bani isra'il in ka yaye mana wannan azaba za mu yi imani da kai mu saki bani isra'il gare ka shi ma nan Allah ya yaye suka sake komawa to ta biyar shine wadafadi' kwadi 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 ko ina wal qummal ka al qummal qummal korkwata korkwata mana kun ga yanzu aka sakar ma mutane aka sakar ma al'umma korkwata ya za a yi rayuwa aikota da ba irin ta annoba bace to bayan wannan kuma wadafadi' kwadi hatta a cikin abinci kuma in Allah da Allah ya saka musu gabani su bani Isra'il ba ruwansu duk wani bakifte idan ya zo zai ci abinci sai kwado ya shiga bakinsa kana bude bakin sai kwado ya fada ko da zaka je wajen Isra'ili ka ce ma Isra'ili dan badan Isra'ili ya baka abinci yana daukowa yana kawowa zai sa bakinka sai kwado ya shiga bakin dan kifte waddam sai kuma jini bakwai kenan ko waddam ayatin mufassalatin to sai kuma walaqad akhadna ala fir'auna bisinin shekarun fari wa naqsin min ath-thamarat da kuma tawayar amfanin gona wadansu daga cikin malamai kamar shi al-Fayruz Abadi a cikin al-Qamus kuma kamar shi al-Imam al-Tahir ibn Ashur rahmatullahi alayhima su sun tafi akan cewa na biyar din shine datsewar teku to amma datsewar teku ai ba aya ce ga fir'auna ba tunda basu gani ba ita ce halakarsu kuma ana magana ayoyin da aka ba ma fir'auna wa qaumihi fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi saboda haka as-sawab dai inda ibnu kathir ya ambaci wa'annan takwas din da cewa na guda tara din na tara shine naqsun min ath-thamarat tawaya daga wato amfanin gona to waɗannan ya zuwa ga fir'auna da mutanansa ko ina a qur'ani ana cewa ila fir'auna wa mala'ihi da fir'auna da manya-manyan yan fadarsa amma a wannan ayar ne kawai aka ce ila fir'auna wa qaumi ya zuwa ga fir'auna da mutanansa domin su mala'u din su ne waɗanda suke mutanen suna ƙarƙashinsu shi yasa ambatansu ya wadatar ba sai an faɗi mutanen ba to Allah ta'ala ya ce innahum kanu qauman fasiqin haƙiƙa su sun kasance mutane fasikai kamar yadda zai zo a cikin suratul qasas an bayyana fasikancinsu da suke yi na girman kai a bayan ƙasa da azabtar da bani Isra'il Allah ya ce falamma ja'atuhum ayatuna mubsira yayin da ayoyinmu suka zo musu mubsiratan wato waɗanda suke a sarari kai ka ce su kansu ayoyin suna gani don al-mubsir mai gani kenan wato saboda bayyanarsu da kasancewarsu a sarari kamar su kansu gani suke ayoyi saboda isassu matuƙa wajen shiryarwa kamar su kansu masu gani ne ayoyin to Allah ya aiko da ayoyin wato masu isa matuƙa wajen shiryarwa don su shiryar da su amma Allah ta'ala ya ce qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne mabayyane wato ai ma'ana babu wani kokonto a cikinsa cewa wannan sihiri ne wajahadu biha suka yi musun ayoyin nan namu wato a bayyane suka fito suka yi inkarin su tare suka yi inkari suka ce ƙarya ne wannan ba za mu yadda ba wastaiqanatha anfusuhum alhali ko zukatansu suna da sakankancewa akan cewa waɗannan gaskiya ne wato kenan kaga da gangan suka yi zulman saboda zalunci ga kawukansu wa uluwa da kuma girman kai ga barin imani suna ganin ta yaya za a yi alu'minu li bashareini wa qaumuhuma lana abidun me da waɗansu mutum biyu mutanansu kuma bayi ne gare mu shine girman kan duk mai girman kai akan annabi Musa ne Allah madaukakin sarki Allah ya saukar da wannan ayar akan wato dan wa'azi ga bani Isra'il bayan Allah ya bashi at-taura Allah ya ce masa sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haq zan juyar da ayoyina ga barin waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa ba da haƙƙi ba shi yasa duk abin da zai baka tawalu'u ka neme shi duk abin da zai baka kaskanci ka neme shi Ibn Daqiq al-Eid wani babban malami yace ban taba zuwa majalisi ba naji ina so a rinka nuna ni a ce ni ne sai Allah ya kaskantar da ni ban taba zuwa majalisi ba inji ina bana so ma a san ko ni wane ne sai Allah ya daukaka ni to raka in kana son daukaka ba kai zaka ba mu kanka daukaka ba kanka rinka daga ka fadarka in kana son daukaka in kana son daukaka yi kasa ka binne kanka sai ka tsoro Annabi sallallahu alaihi wasallam ce abubuwa guda hudu ina rantsuwa akan su ku kiyaye su daga ciki ya fadi yace man tawadha lillah rafa'ahu Allah wanda duk ya kankan da kansa saboda Allah Allah zai daukaka shi to sharrin girman kai shine yake hana mutum ya karbi gaskiya in ya ganta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da ni batrul haqq wa ghamtun nas wato taka gaskiya da kuma wulakanta mutane fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin sai Allah ya ce ka duba ka gani yaya karshen mabarnata ya kasance khitabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ka gani ya rasulullah ya karshen mabarnata ya kasance ai ka san karshen mabarnata wanda ka sani cewa Allah ya nutsar da su a duniya kuma zai kona su a lahira annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al'adab shine karshen mabarnata to wannan shine abin da ya danganci kissar annabi Musa wanda surar ta bude da shi domin a ciki ya kunshi misali ga waɗanda suka ƙaryata ayoyin da aka aiko annabi da shi kuma ga yanda ƙarshen su ya kasance kuma ya kunshi istifa'i zaɓin Allah da yake yi ga annabawa wanda daga cikin su akwai wanda har Allah ya zabe shi ya jiyar da shi zancensa a wuri kuma wanda yake mai tsarki a wuri wanda yake mai albarka ya ji yadda shi zancensa ba tare da wasiƙar mala'ika ba to saboda haka dan Allah ya saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abu ne wanda yake bako a wajen Allah ba kul ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ba sabo bane a cikin annabawa a cikin manzanni to sai kuma Allah ya shiga wata kissa na'am
walaqad atayna daud wa sulaiman ilma وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
Allah ya ce walaqad atayna Dawuda wa Sulaymana ilma lalle hakika mun ba ma Dawuda da Sulayman ilimi bab ilimi wani mai girma shine ilimin annabci wa qala susu biyu suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'mini mun go dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan dewa daga cikin bayinsa muminai wato ya fifita mu da annabci da kuma horewar aljanu da shaydanu a gare mu wato ga annabi Sulaiman kenan wannan falala ce da Allah ya fifita mu akan dewa daga cikin bayinsa muminai domin su ba su samu wannan falala ba wannan yana daga cikin godiya ga Allah da kuma tawalu'u da cewar bai ce Allah bai ce ya fifita mu akan muminai baki daya ba sai ce akan dayawa dan saboda akwai waɗansu daga cikin bayinsa din wanda Allah madaukakin sarki ya fifita su bisa annabi Sulaiman amma daga cikin annabawa kenan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd wato kamar yanda kissar annabi Musa ta kunshi wato abin izina ga waɗanda suka ƙaryata ga masu izina da Fir'auna da ƙaryatawar da ayoyin da ayoyin Allah misali ne ga wanda suke musun manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar na Fir'auna su ma zai samu gare su to haka nan a cikin kissar annabi Sulaiman da sarauniyar Saba wanda za ta zo a wannan surar da kuma abinda ita sarauniyar Saba ta gani na ayoyi da yanda ta zo ta yi imani to misali ne ga ilimin da Allah ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada su yi mamaki Allah ya bashi ilimi dan ga annabi Sulaiman kuma bayyana wato falala na ita sarauniyar Saba yayin da ya zamanto mulkinta da abinda take da shi na karfin mulki da duniya wannan bai hana ta ba ta yadda da ayoyin Allah ta yi imani da annabi Sulaiman ta ba da gaskiya a gare shi wanda yake wannan misali ne ga waɗanda suka shiryu daga cikin muminai cewa ga waɗansu ga wata wadda tana da mulki amma ta zo ta yi imani saboda haka dan waɗannan da suke ganin su ba su ma da mulkin dan suna ganin kawai ana ce musu su ne a garin Makka in ba su yi imani ba to ga masu mulki ma sun yi imani saboda haka wannan sai su ji kan cewa suna da wato majibinta masoya waɗanda suke akan tafarki daya sai da ƙara tabbatar da zuciyarsu to annabi Dawud da annabi Sulaiman annabawa ne na bani Isra'il da suka zo bayan annabi Musa domin kamar yanda Allah ta'ala ya bada labari asalin shi annabcin annabi Dawud ai lokacin da Allah ya aiko da annabi ne min ba'di Musa alam tara ilal mala'i min bani Isra'ila min ba'di Musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah to shine har suka zo suka yaki Jalut da suka yaki Jalut wa qatala Dawud Jalut annabi Dawud ya kashe Jalut wa atainahu al mulka wal hikma wa ataahu Allahu al mulka wal hikma wa'allamahu mimma yasha Allah ya bashi mulki da hikima shine Allah ya sa shi annabin da ya sa musu a Talut ya zamanto sarki yace ya sanya Dawud ya zamanto sarki kuma annabi ya zamanto annabi kuma ya bashi hikima to sannan annabi Sulaiman dan sa shi ma ya samu annabci Allah ya bashi annabci a tare da mahaifinsa wato annabi Dawud saboda haka ilimin da Allah da suka godiya da shi shine ilimin shari'a da kuma ilimin zancen tsuntsaye ko kuma wato wani ilimi ne babba da Allah ya faɗe shi bai faɗi kowane irin ilimi bane to an ambace su domin Allah ya kawo misalin annabi Musa da Allah ya masa ibtila'i yayi haƙuri to sai kuma ya kawo misalin waɗanda su kuma Allah ya musu jarabawa ta ni'ima suka yi godiya domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annabi Musa yayin da tsanani ya zo yayi koyi da annabi Dawud da annabi Sulaiman yayin da yalwa da wadata suka zo wa waritha Sulaimanu Dawud kuma annabi Sulaiman ya gaji annabi Dawud ai ya tsaya a makamin sa ba wai ya gaji annabci ba ba kuma wai ya gaji dukiyarsa ba waɗansu suna fas ɗan shi'a suna aiki da wannan ayar suna cewa sahabbai Sayyidina Abubakar da Umar sun zalunci Fatima saboda sun hana ta gadan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce ai gashi wa warita Sulaimanu Dawud Annabi Sulaiman ya gaji Annabi Dawud to Annabi Sulaiman ba shine kadai dan Annabi Dawud ba inda sun koma sun karanta tarihin Bani Isra'il to sab inda haka ne ai shi ɗayan magada ne dan me zai ba baki rai akan gadan baki daya saboda haka gadan da ake nufi ba wai gadan dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma'ashiral anbiya la nuras mu annabawa ba a cin gadan mu ma tarakna sadaqa abinda duk muka bari sadaka ne ba a cin gadan annabawa haka sahabbai suka hadu sayyidina ali da sayyidina abbas suka saba daga baya da suka zo suka samu sayyidina umar ya gamsar da su da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da shaida suka dawo kan ra'ayin sayyidina umar kan ra'abin da abubakar da umar suke akai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a gadansa saboda haka yace ga kasar ga gadan ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari na abinda sayyidina abubakar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idan kuma abubakar yazo yayi idan kuma za ku yi kamar haka zan danka ta a hannu akan haka ya danka dukiyar a hannun Abbas da Sayyidina Ali. Daga baya suka zo suka ce a raba, kowa a bashi wanda zai kula da ita. Sayyidina Umar ya ce ba zai yi ba, in ba za ku iya ba ni zan yi. Saboda rabawa sai ya zamanto kamar an mayar da ita gado, an raba musu mulki. Kuma wata hikima da malamai suka faɗa, me yasa Allah, me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabawa ba a gadon su? Wata hikima da malamai suka zaƙulota, suka ce saboda dan kada zuciyar magaji ta rinka burin mutuwar wanda zai gada, to yaya wanda ya burin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wace masifa ce ta kai wannan a ce zuciyarsa tana tunani tana buri a ce yau babu shi dan ya ci gado? Wace masifa ce irin wannan? To dan saboda Allah ya sauya rahamarsa ga mu'minai, sai ya toshe wannan hanyar dan kada a yi wannan tunanin ba. Kun ga hikimar shari'ar musulunci, duk abin da zai kai halaka sai a toshe shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye da matarsa Safiya a kofar masallaci, waɗansu mutanen Ansar da suka zo za su wuce suna ganin sa shi da Safiya, sai ce ala rislikuma innaha Safiya, ku saurara Safiya ce. Suka ce subhanallah ya rasulullah, wato ina ai ba wani abu? Yace a'a, inna shaytana yajri min ibn adam majra dam, shaytan yana gudana a cikin jikin dan adam kamar jini, wato kariya jefa musu wani abu su halaka, domin daga sun yi mummunan zato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun halaka. Matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa bane. To shi yasa sai Allah ya toshe kofar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa ba a gadon mu, abinda muka bari sadaka ne. Wa qala ya ayyuhan nas, sai shi Annabi Sulaiman yace ya ku mutane, ya kira su dan ya bayyana ni'imar Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, daya daga cikin matakai na gununa godiya. Ullimna mantiqat tayr, an sanar da mu zancen tsuntsaye, wato muna fahimtar sautin su kamar yanda ku kuke fahimtar maganar mutane, da cewa Allah ne ya sanar da mu. Tsuntsaye da kwari in suka yi zaga, in suna magana a tsakanin su, muna gane maganar su. To kaga wannan ya nuna kan cewar tsuntsaye suna magana, suna communicating tsakanin su. To duk abinda kuka sani na science kun samu wannan? Ya sunan ilimin tsuntsaye? Ya sunan ilimin tsuntsaye? Akwai ilimin sa da suke faɗa, orthonowa ne ne? Ya kai ga sanin maganar tsuntsaye? Akwai wani wanda aka ce ya san yaren tsuntsaye? To shi sa Annabi Sulaiman ya yi wannan shela dan mu'jiza ta sa a yi imani. Wa utina min kulli shay, kuma an bamu daga dukkan wani abu, wato dukkan abin da ake bama annabawa da sarakuna an bamu. Inna hadha lahu al-fadlul mubin, haqiqa wannan shine falala mabayyaniya, wato wanda ba ta buya ga kowa, domin Annabi Sulaiman yayi mulkin gabas da yamma na duniya tsawon shekaru masu tsawon gaske, ana cewa tsawon shekara 700. Ya mallaki dukkan mutanen duniya, da aljanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye da namun daji. Kuma a cikin zamanin sa aka yi abubuwa na sana'a masu ban mamaki, domin aljanu ne suke masa kwanukan cin abinci, su shiga su yi nutso su kwaso masa abubuwan da yanzu zaka ga sai ka je ka tara crane da wane ne, sannan zaka je ka hako su. Aljanu ne lokaci ɗaya za su yi nutso su yi dake su fito masa da abin da yake nema. To shi ne a mulkin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. Na'am.
Wahushira
li Sulaiman.
Wahushira li Sulaiman junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayr fahum yuz'amun.
Wahushira li Sulaiman.
وعجر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
الله يجزي وحشر لسليمان وحشر لسليمان جنوده akat an tara ma annabi Sulaiman rundunoninsa wato daga dukkan jiha minal jinni wal insi wat tayr daga mutane daga aljanu da mutane da tsuntsaye haka yake tafiya da rundunonin yakin sa to kaji runduna malam hadda aljanu hadda aljanu hadda tsuntsaye waye sai ya samu irin wannan an yi duk wani general da ake takama da shi wani general ne yake da aljanu a cikin rundunarsa to shi haka aka tara masa rundunoninsa minal jinni wal insi wat tayr daga aljanu da mutane da tsuntsaye fahum yuzaun sai ga sunan ana tsatsare su sahu sahu wato na farko a tsare su har sai na ƙarshe sun zo dan su hadu wato ishara ga cewa duk yawan su wato suna cikin tsari saboda haka ba yanzu ne aka fara fareti ba fareti da ake yi tun zamanin annabi Sulaiman saboda an bashi min kulli shay duk irin wato dabarar mulki Allah madaukakin sarki ya bashi yadda ake na'am saboda hatta idza atau ba har sai da suka zo alawadin namli har sai da suka hango wadin turur wato tururuwai wadin na tururuwa suka hango shi suka zo zuwa gare shi qalat namla sai wata tururuwa tace ya ayyuhan naml ya ku taron tururuwa udkhulu masakinakum ku shiga cikin gidajenku cikin ramukanku la yahtimannakum sulaiman kada sulaiman ya kakkarya ku wa junuduhu da shi da rundunoninsa sojojinsa su kakkarya ku wahum la yashurun alhali ba su sani ba wato saboda ta kaga tururuwa ma ta san cewa annabawa ma'asumai ne ba sa zalunci wahum la yash'urun sai musu uzuri ba su sani ba saboda ba su san kuna nan ba in suka zo wucewa sai su tattaka ku to kaga har wato wannan ya nuna tururuwan suna da idraki ga abinda bani adam suke yi suna da riska ga abinda bani adam suke yi saboda haka yayin da Allah ta'ala ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum ba wani abu face yana tasbihi da godiya ga Allah amma ba kwa sanin tasbihin su to kaga ba abin mamaki bane fatabassama dhahikan min qawliha sai annabi Sulaiman yayi murmushi dhahikan min qawliha mai tikewa murmushin da yake tikewa a dariya daga wato daga abin daga maganarta ya ji shi tun daga nesa tun kafin su zo wajen ya ji maganarta ta waqal da yaji da yayi wannan murmushi yayi da yayi murmushi akan ganin ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa cewa ga tururuwa kaga dai kankantarta kuma kaga nisan inda take amma tai magana Allah ya ji yadda shi maganarta bai ji ba kawai ya ji sautin ta ba ya fahimci abin da take faɗi kuma duk wanda ya karanta tarihin duk wanda ya karanta labarin tururuwai ko sauran irin wato ƙwari kamar ƙudan zuma zai san irin yadda wato suke yin sadarwa tsakaninsu communication a tsakaninsu wa qala to sai annabi Sulaiman ya ce rabbi auzi'ni ya ubangijina ka kimsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ngode ma ni'imarka wadda ka ni'imta ta a gare ni wa ala walidayya da kuma ni'imar da ka ni'imta ta akan iyayena domin ni'imar da Allah ya yi ma iyaye ita ma ni'ima ce akan sa kamar yanda ni'imar da Allah ya yi ma ƴaƴa ni'ima ce ga iyaye musamman ma ni'ima ta addini domin duk wanda Allah ya yi masa ni'ima kuma ya yi ma iyayensa ni'ima ta addini to iyayensa suna tare da shi wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim duk wanda suka zamanto sun kyautata aikin su daga iyayen mutum da ƴaƴansa da matansa suna tare da shi a aljanna to haka zalika suma iyaye ni'imar da Allah ya yi ma ƴaƴansu tasu ce domin duk aikin da suke yi yana kan mizaninsu wa an a'mala salihan tarda kuma ka kimsa mun na aikata kyakkyawan aiki wanda kake yarda da shi wato a sauran rayuwa a gabaki ɗaya rayuwata zamanto na dawwama a cikin wato aikata aiki nagari shine in zamanto kullun ina cikin gode ma ni'ima domin ni'ima ta dawwama domin in kana so ni'ima ta dawwama to ka daure ta menene da baibayinta kyakkyawan aiki shine godiya ga Allah shine abin da zai sa ni'ima ta dawwama kuma kamar yanda ake cewa shi godiya ga Allah da baibayin ni'ima ce da take samamma wato ta tsare ta ta daure ta kar ta tafi kar ta kubce kuma mai farauto wata ni'imar ce wanda yake bata samu ba la in shakartum la azidannakum ta yanzu da kake da ita in kai gode sai Allah ya bar maka dalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'imar da ya yi ma mutane har sai sun canza abin da ke cikin zukatansu in sun yi butulci to sai ya canza musu wannan ni'ima amma in dai sun gode to Allah ya daure musu ni'imar su tana nan tare da su to sannan kuma ta farauto musu wata ni'ima wanda bata zo ba shine kari to shine abin da Annabi Sulaiman yayi wannan addu'a da yace wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin kuma kai ka shigar da ni saboda rahamarka a cikin bayinka salihai wato ka shigar da ni cikin rahamarka saboda rahamarka fi ibadika as-salihin a cikin bayinka salihai sune annabawa da sauran salihan bayi bi rahmatika wato wannan tawassuli ne yake yi da rahmar Allah yana roƙon Allah saboda rahmarsa ya sanya shi a cikin sauran a cikin salihan bayi sune annabawa da waliyai waɗanda sune Allah madaukakin sarki yake ma bayinsa alƙawari in sun yi da'a da Allah da manzansa to Allah zai riskar da su ya zuwa ga jama'a madaukakiya ar-rafiq al-a'la wa man yuti' Allah wa ar-rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa to kun ga addu'ar da Annabi Sulaiman yayi addu'ar Allah ya bashi godiya ga Allah ya bashi kuma tsayawa akan abin da zai dawwamar da ni'ima ta hanyar aikata kyawawan ayyuka da Allah yake yarda da su sannan kuma Allah ya sada shi da salihan bayi da mutanen kirki wato Allah ya bashi kyakkyawan ƙarshe in ya zo mutuwa Allah ya dauke shi ya sa shi a cikin mutanen kirki wa zai so Allah ya tayar da shi a cikin irin su Fir'auna da Hamana da Karuna wa zai so Allah ya tayar da shi cikin irin celebrity to amma waɗannan ar-rafiqul a'la wanda kullun ambato yake tare da su ko yaushe in aka shiga wajensu illa qilan salaman salama Allah ka riskar da mu da zuwa ga zumrar salihan bayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah akwai waɗanda suka yi kokari a cikin wannan wata na ciyarwa waɗanda bayan Allah ne ba so suke a faɗi sunansu ba sun yi wannan kokari a babban kokari wanda da yawa mutane sun ga yanda aka yi na rabon kayan abinci a wannan masallaci sannan ba mutum ɗaya bane ba mutum biyu ba suka yi wannan al'amari sannan akwai ƴan uwanmu na Ramadan Initiative wanda suke su ma ɗan tattara daidai gwargwado su ma sun yi sun harhaɗa abubuwa na taimako an rarraba ba zai yi mu ce za mu faɗe su ba in muka ce za mu faɗe su in muka faɗi na wa'annan can su ba za su so a faɗa ba sai dai kawai mai musu roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah kamar yanda suka yaye ma mutane baƙin ciki Allah ka yaye musu baƙin cikin duniya da lahira Allah kamar yanda ka biya musu ka sa ta hanyar su Allah ya sa ma mutane biyan bukata su ma Allah ka biya musu bukata su Allah kamar yanda suka kawo suka zamanto sanadiyar kawo sauki ga bayinka Allah ka kawo musu sauki daga dukkan wahala ta duniya da ta lahira kuma Allah ka yalwata musu arzikin su Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka kara ba su sabati akan ayyukan taimaka ma bayin Allah Allah sanadiyar wannan abin da suka yi na jin kai ga bayin Allah Allah ka saukar mana da rahamarka Allah ka saukar da jin kai a gare mu domin Allah kai ne kace irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama war rahim arrahimuna yarhamuhumur rahman Allah ka ji kan mu da rahamar waɗannan bayin Allah da suka nuna ma bayinka Allah ka karbi ibadun mu Allah ka ba mu dacewa da tsayuwar daren lailatul qadr Allah ka sanya mu cikin waɗanda suka yi muwafaqa da wannan dare ka sanya mu cikin waɗanda suka samu rabo ya rabbal alamin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين